Daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60-25-16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukanmu na internet. Wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi, inda za ku ji cewa an buɗe wani taron ministocin tsaron ƙasashen da ke yankin Sahel a Abuja, babban birnin Najeriya.
Wannan taron musamman mun kira shi ne saboda mu tattauna tsakanin ƙasashenmu bisa ga matsaloli na ta'addanci da sauran ayyuka na asha.
Sannan muna ɗauke da rahoto kan ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai a jihar Bauchi domin jajintawa al'ummar jihar bisa iftila'in gobara da mummunar guguwa da suka afka wa jihar. Muhammadu Lalo ne yake jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba, wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran, kasar Turkiya ta ce za ta maka haraji kan kayayyakin da ke shigowa daga Amurka na dalar Amurka kusan biliyan 2 a matsayin martanin harajin da shugaba Donald Trump ya saka kan karafa da dalmar da ke shigowa Amurka. Kungiyar cinikayyar duniya ta WTO ta ce harajin da kasar Turkiya za ta saka zai kai dalar Amurka miliyan 266.5. Kuma kayayyakin da harajin zai shafa sun hada da motoci da gawayin kwal da fefar rubutu da shinkafa da sigari. Ministan tattalin arzikin kasar ta Turkiya Nihat Zebaci ya fada a wata takardar bayani cewa kasar Turkiya ba za ta yarda dora mata abin da ya kira laifin matsalar tattalin arzikin Amurka ba. Ya kara da cewa muna taka rawa ne wajen warware matsalar, ba wajen haddasa ta ba. Ana shirin wata ganawa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Russia Vladimir Putin, a cewar jami'an fadar White House. Rahotannin kafafen labarai sun ruwaito wasu majiyoyin da aka saka ya suna cewa ana sa ran ganawar ta faru a watan gobe lokacin da Trump ya kai ziyara Turai. Shugabannin biyu na iya ganawa gabanin taron Brussels da za a yi daga ranar 12 zuwa 12 ga watan Yuli, ko kuma bayan ziyarar Trump zuwa Burtaniya kwanaki biyu bayan nan. Mai magana da yawun majalisar tsaron ƙasa Gareth McQuist ya aika da saƙo ta kafar Twitter ranar Alhamis mai cewa ranar 25 zuwa 27 ga watan Yuli, mai bayar da shawara ma ƙasa kan harkokin tsaro John Bolton zai gana da ƙawayen Amurka a London da Rome, da kuma inda za a tattauna kan ƙalubalen tsaro. Daga nan kuma ya wuce birnin Moscow na ƙasar Rasha don tattaunawa kan batun ganawa tsakanin shugaba Trump da shugaba Putin ɗin. Tokar fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya gaya ma cibiyoyin gwamnatin tarayya su sake hada iyalan bakin hauren da aka raba su bayan da suka shigo ƙasar kan iyakar Mexico ba bisa ka'ida ba. An tsare ƙananan yara sama da 2,000 bayan da aka raba su da iyayensu tun a watan Afrilu. Yawan suka daga jama'a da kuma hotunan yaran da aka yada ta gidajen yada labarai da kuma dai matsin lamba daga kafofi daban-daban ya sa shugaba Trump ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen kawo ƙarshen raba yara da iyayen nasu. Shugaban Rasha Vladimir Putin da takwaran aikinsa na Ukraine Petro Poroshenko sun tattauna kan batun aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara 2015 wadda ta kasa kawo ƙarshen tashin hankali a gabashin Ukraine, a cewar jaridun ƙasar Rasha. Putin ya bayyana damuwa kan ƙaruwar tashin hankali a Donbas da kuma farar hula da ke dada shiga uku saboda yawan hare-haren sojojin Ukraine da ake yi akai-akai, a cewar fadar Kremlin. An ci yarjejeniyar tsagaita wuta a Minsk a watan Fabrairun shekara 2015. to amma tashin hankali na dada ci gaba a yankin inda mayakan bangarorin biyu suka yi ta saba mujejeniyar tsagaita wutar da aka cimma ko kuma suke yin haka ma kullu yawmin. Bayan kwashi shekaru hudu ana tattaunawa da kuma wani cikas da ya haddasa mace-mace, kasar Philippines na gab da kafa wata doka wacce za ta bayar da wani dan yanci ga yan awarin musulmi waɗanda ke tsibirin Mindanao wanda ya dade yana fama da rigingimu. Dukkanin majalisu biyu na kasar ta Philippines sun rattaba hannu kan juyi na farko na dokar, kuma shugaba Rodrigo Duterte zai rattaba hannu kan juyi na ƙarshe na daftarin dokar a gobe 23 ga watan Yuli gabanin jawabinsa na ƙasa baki ɗaya bisa ga rahotannin jaridun ƙasar. Dokar za ta ba da ƴanci wa akalla ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin ƴan tawayen mai suna Ƙungiyar Musulmi ta Ƙwato ƴancin Moro MILF a taƙaice. Yancin zai hada da izinin amfani da wani yankin ƙasa a wani sashen Mindanao wato tsibirin da ke kudancin ƙasar.
Ibrahim Kalmasi Garba ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya an buɗe wani taron ministocin tsaro daga ƙasashen da ke yankin Sahel a Afirka a Abuja, babban birnin Najeriya, da zimmar tattaunawa kan matsalolin da suka addabi yankin, musamman batutuwan da suka shafi ayyukan ta'addanci da makamantansu. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kai ne ya aiko mana.
And with the collapse of the Gaddafi regime in Libya.
Mataimakin shugaban Najeriya kenan, Farfesa Yemi Osinbajo, ke bude taron ministocin tsaro na kasashen Sahel da Sahara wato SENSAT a nan Abuja, inda ke bayyana cewa tun bayan juyin juhalin da aka yi a kasashen Larabawa da kuma rushewar gwamnatin Muammar Gaddafi a Libya, aka shiga rudani. Kasashe irin namu Najeriya, Mali, Burkina Faso, Niger suka fara fuskantar matsaloli na masu tsatsauran ra'ayi da 'yan ta'adda, al'amarin da ya zamanto babbar barazanar tsaro ga wannan yanki. A nasa bangaren, sakatare janar na kungiyar kasashen Sahel da Sahara wato SENSAT, ambasada Ibrahim Sani Abban, ya yi tsokaci kan matsalar 'yan Boko Haram da yadda shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya jagoranci karya lagonsu a zirin yankin tafkin Chadi. Mataimakin shugaban Najeriya, Farfesa Yemi Osinbajo, kazalika ya ce,
"But it's also encouraging to note that significant progress has been made."
Abu ne mai ƙarfafa gwiwa a sani cewa an cimma gagarumin nasara sosai wajen shawo kan matsalar ta'addancin 'yan Boko Haram. Hoɓɓasa da rundunar ƙasashen yankin tafkin Chadi ke yi ya daƙile kazar-kazar ɗin Boko Haram ɗin a wannan yanki.
And resulted in the degrading of the group of the Boko Haram group in particular.
Jim kadan bayan bude wannan taro, ministan tsaro na kasar Niger, Mutari Kalla, ya min karin bayani.
Wannan taro ya kumshi da harko zan ce mutanen kasashen Sahel da Sahara, kuma taro ne na bakwai da aka saba shiryawa. Wannan taron musamman mun kira shi ne saboda mu tattauna tsakanin kasashen mu bisa ga matsaloli na ta'addanci da sauran ayyuka na asha da suke abkowa a cikin wannan yankin na kasashen Afirka.
Kimanin kasashen Sahel 25 ne ke halartar wannan taro, yayin da kasashen Russia, Britania, China da Saudi Arabia da kuma tarayyar Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya ke zaman ƴan kallo. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ya Allah, ya Allah, haɗa kan mu a firarka mu so juna, manufar mu anan da mu tangana, zama na mutunci da lumana, kuma babu nifaka da hiyana, sai ban girma kuma da lumana, sabon tsari na Afirka na, Nkrumah haƙiƙa gwarzona, yayi mulki nai babu hiyana. Ya ce kowa ya shigo gana da fari da baki.
To, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyara jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin kasar domin jajinta al'ummar jihar bisa ibtila'in gobara da mummunar guguwa da suka afkawa jihar a ƙarshen makon da ya gabata. kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aika mana daga Bauchi.
Shugaba Muhammad Buhari da ya sauka a filin jirgin saman Abubakar Tafawa Balewa sai jirgi mai saukan angulu ta lula da shi zuwa garin Azare domin ganin yadda gobara ta barna wa ƴan kasuwa. Ga abin da yake cewa fadar mai mataba sarkin Bauchi Alhaji Rilwan Sulaimanu Adamu.
Mai girma gwamnatin jihar Bauchi, masu girma ƴan majalisar tarayya da na jiha, masu girma sarakuna Bauchi da ƴan majalisar, assalamu alaikum. Saboda dalilin da ya kawo ni da kuma jajintawa da na yi a wutar kasuwa da aka yi, na je na ga wurin. Ana iya cewa kasuwa ta kone kurmus da duk kusan abin da ke cikinta. To Allah ya maida abin da ya fi haka, kuma Allah ya ba mu damana mai albarka. Sai a yi haƙuri, waɗannan abubuwa sun fi ƙarfin mutum ya hana su, sai dai addu'ar da ake yi sukan zo da sauƙi. Wataƙila da ba addu'ar musibar da ta fi haka, Allah ya ƙara karɓar addu'armu. Allah ba da haƙuri kuma ida jajina ga sauran al'umma waɗanda abin ya shafa a gabansu. Allah ya kiyaye gaba. Na gode ƙwarai da gaske.
Gwanin Bauchi Barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya bayyana ziyarar da shugaba Buhari ya kawo jihar Bauchi da cewa ta soyayya ce.
Na gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko muka karɓi bakuncin shugaban ƙasar Najeriya President Muhammadu Buhari GCFR. Hakika tun kafin shugaban kasa ya zo mun yi magana da shi, ya ce a yi masa jaje wa dukkan illahirin al'ummar jihar Bauchi da wayannan masifu biyu suka rufa da su. Bayan haka na kira sarakunanmu, musamman wayanda wayannan abubuwa suka fara ƙasarsu, na isar da saƙo. Daga bisani shugaban kasar Najeriya ya taso da tawaga ta musamman a ƙarƙashin ministan ilimi da kuma shugaban hukumar nan ta tallafawa wanda masifa ta rufa da su, wato NEMA. Bayan haka shugaban ƙasa ya kira waya da kansa wa sarakunanmu ya musu jaje. Da ƙarshe shugaban ƙasa ya taso takanas ta Kano. Wannan yana da nasaba da soyayyar da ke tsakanin shugaban ƙasar Najeriya da al'ummar jihar Bauchi da baki ɗaya.
Wasu daga cikin shugabannin 'yan kasuwan sun yi tsokaci dangane da halin da 'yan kasuwan suka samu kansu ciki.
Hatta ginin masu daga ya an rukuce, kuma rasa idi da kuwa yaman na ƙungiyar tallafawa marayu da marasa galihu na Katagun Zon. Wannan itila'i da ya faru akalla yasi akalla sama da shaguna 500 wadda sun cuta, musamman na wadda suka fi yin asara su ne masu kayan abinci da masu yatittika. Sai dai muna kira ga 'yan kasuwa da sauran al'umma, kowa ya tsarkake dukiyarsa a koma ga Allah.
Abin shi dai Allah mai da mutane alheri, yan kashi biyu cikin uku na kasuwar ya ƙone ma'adinsa. Kuma yawanci 'yan kasuwarmu suna karɓuwa kayayyaki, muna ɗan karɓuwa kayayyaki a Kano, wani an fi mu a ciki sai mun sai mu kai kuɗin mu karɓo wani, kuma ga abin da ya samu a mutane.
A tun jiya ne dai shugaba Muhammadu Buhari ya koma Abuja. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Yanzu karfe 3 dare ne da minti 14 a nan Washington DC. Bari mu shakata da wannan waka. To kada manta ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Da fatan za a mana afuwa domin ba za mu samu damar kawo muku shirin kallabi ba a yau. A maimakon haka za mu gabatar muku da wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar wanda ya nuna cewa mutane miliyan 40 ne ke fama da matsalar talauci a Amurka. Sannan miliyan 18.5 ke fama da matsanancin talauci, kana sama da miliyan 5 ke zama a yanayi na talauci. Jami'i na musamman a majalisar mai bincike kan halin kangin talauci da mutane ke fama da shi a duniya, Philip Aston ne ya gudanar da wannan bincike, inda ya ce cikin kasashen da suka ci gaba a duniya, Amurka ce kan gaba a rashin samar da daidaito a tsakanin al'ummarta. Gwamnatin Amurka dai bata ce ufan ba dangane da wannan bincike, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na musamman da wakilin murya Amurka Lisa Schlein ta haɗa wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya fassara.
Rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar game da tsananin talauci da kare haƙƙin bil'adama ya fitar da bayanin da ke cewa mutane da yawansu ya kai miliyan 40 ne a nan Amurka suke fama da talauci, yayin da wasu miliyan 18.5 su ma suna fama da matsanancin talauci, yayin da sama da miliyan 5 ke zaune tsumbul cikin talauci da sai abin da hali ya yi. Ranar Juma'a ne ake sa ran a miƙa wannan rahoton ga kwamitin kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya. A cikin rahoton da wakilar wannan gidan rediyon ta aiko, Lisa Schlein, ta ce ɗaya daga cikin masu ba da sakamakon duk wani taron da aka gudana a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, wato Philip Alston, ya bayyana Amurka a matsayin ƙasar da take tana sahun gaba wajen baiwa ɗan ƙasa 'yancin cin gashin kansa, sai dai ce manufofinta sau tari yana ƙarawa mai ƙarfi-ƙarfi ne, yayin da yake tura mai ƙaramin ƙarfi cikin halin wayo ne Allah. Ya ce gwamnati da ke a kai yanzu, wato gwamnatin shugaba Donald Trump, ba abin da take yi sai ƙara tozarta matalauta take yi, domin abin da take cewa shi ne wannan marasa aikin yi da gwamnati ke tallafa muwa, yanzu ta ce kowane sai miƙe tsaye ya nemi abin yi, domin ko da yawansu suna da ƙarfin da za su iya aiki, amma saboda an shagwaba su hakan ya mayar da su raggaye. Akan haka ne ma tallafin nan da ake basu da ake kira food stamps da Turanci, wanda ake baiwa mara aikin yi wani tikiti da ke ba su damar karɓan abinci kyauta, za a zabge shi sosai. Ya ce gwamnati ta ce waɗannan mutanen ragganci ya shige su sakamakon wannan kyautar tikitin abincin da ake ba su, wannan yasa an kasa gane gaskiyan shin wane ne matalauci na gaskiya.
The statistics that are available show that the great majority of people who, for example, are on
medical. Kirdiga ya nuna cewa mutane da yawa waɗanda ake bawa kulawar lafiya kyauta, da yawansu suna aiki, wasu ko kuma kusan rabinsu cikakkun ma'aikata ne, ko kuma wasunsu suna makaranta ne, ko kuma wasu mutane ne ke ɗaukar ɗawainiyarsu.
Ya ce kusan kashi 7 ne kacal na ɗaukacin mutanen ƙasar ba sa aiki. A cikin rahoton na Alston ya jaddada cewa a cikin ɗaukacin ƙasashen yammacin Turai, Amurka ce ke da kaso mafi tsoka inda aka fi samun rata tsakanin mutane game da abin da ke shigo musu a matsayin kuɗin aikinsu. A ɗaukacin adadin mutanen ƙasar CAP gaba ɗaya, kashi ɗaya ne cikin 38 suke riƙe da tattalin arzikin ƙasar. Ya ce gwamnatin Trump ta yanke kuɗin haraji da ya kai yawan dala trillion ɗaya da rabi, wanda kuma wannan masu ƙarfi ne zai shafa, amma ba mai ƙaramin ƙarfi ba. Su kam matalauta, wannan ba abin da zai musu illa ya ƙara durƙusar da su. Sai dai bayan mai wannan binciken na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kammala bincikensa, ya shaidawa murya Amurka cewa tun ya miƙa wa gwamnati sakamakon binciken nasa, yana cewa an kai bakin ganga game da wannan bincike, domin ko wannan dama ce ya baiwa gwamnati na ta mayar da martani game da wannan bincike na kore ta gasganta ko kuma ta ƙaryata.
The US chose not to do that, and since then there has not been any official response.
Yace Amurka ta ki ta ce ufan tun daga lokacin da aka miƙa mata wannan sakamakon binciken, babu wani jami'i ko hukumar ta fito ta ce wani abu game da rahoton, musamman ma kafin a fitar ainihin rahoton na ƙarshe, wanda kuma yanzu an riga an fitar da rahoton tun cikin 'yan makonnin da suka gabata.
A bisa tsari, idan Aston ya fitar da sakamakon binciken rahoton nasa, yakan miƙa hukumar ta kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ita kuma ƙasar da rahoton ya shafa ana ba ta damar ta mayar da martani game da rahoton. Duk da yake Amurka ta fice daga cikin majalisar na kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma har kwanan gobe tana damar da za ta mayar da martani akan wannan rahoton a matsayin mai kula da harkokin ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan dai dama ce idan ta ga dama ta mai da martani ko kuma a'a.
A gaida Ladan Ibrahim Ayawa da fassarar rahoton Lisa Schlein. yanzu kuma ga wasu daga cikin jaridun Amurka da Nazir Ahmad Hausawa zai gabatar.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken Mujallar Time ta buga hoton yar bakin haure tana kuka a kafar Trump. Labarin ya ci gaba da cewa dubban yayan bakin haure ne aka raba su da iyayensu akan iyakar Amurka da Mexico, inda Mujallar Time ta dora laifin akan shugaba Trump da hoton da ta saka a bangon shafin Mujallar. A wani hoto da ya bayyana a ranar Talata, hoton da yayi shura na yarinya yar shekaru 2 yar asalin Honduras tana tsala kuka inda kanta yake kallon sama da hoton Trump yana kallanta a ƙasa da rubutun da yace Barka da zuwa Amurka. Shahararren mai daukan hoton da ya ci gasar Pulitzer, John Moore, shine ya dauki hoton yar yarinyar a ranar 12 ga watan Yuni, lokacin da ya ga yarinyar tana kurma ihu yayin da jami'an kan iyaka ke tambayar mahaifiyarta a McAllen dake jihar Texas. Jami'an gana fasa kauri da na kare kan iyaka sun tabbatar da a farkon wannan makon uwar da yarta suna tare, amma duk da haka hoton ya zama wata alamar da ke kare zuciya a ƙasa baki daya na lamarin da wasu iyalan ke fuskanta yayin shigo wasu Amurka. Ma'aikatan Times sun faɗa a wani jawabi cewa sun zaɓo hoton ne ya zamo a bangon shafin Mujallar, wanda suka kira wata alama ƙarara da take nuni da muhawarar da ake tafkawa a Amurka kan bakin haure. Sai mu leƙa jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken 'yan majalisa sun ɗage fafatawa kan dokokin bakin haure ya zuwa ranar Juma'a. Labarin ya ci gaba da cewa shugabannin majalisa na jam'iyyar Republican sun ɗage kada ƙuri'a akan zaɓen dokar bakin haurensu har zuwa ranar Juma'a. Bayan masu tsauraran ra'ayi sun ce dokar ba za ta samu wucewa ba, duk da haka za a yi muhawara akan dokar a ranar Alhamis, amma ba za a kada ƙuri'a ba yayin zaman majalisar. Amma kuma 'yan jam'iyyar Republican na shirin fuskantar wata rashin nasarar daga bangaren masu sassaucin ra'ayi da suka fita daga zaman majalisar da masu tsauraran ra'ayi da kuma 'yan tsaka-tsaki. Sai mu leƙa jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Pentagon ta buƙaci shirya gidajen da za a saka 'ya'yan bakin haure kimanin 20,000. Labarin ya ci gaba da cewa Pentagon na shirin duba yiwuwa da kuma wurin da za a gina gidajen da za a ajiye 'ya'yan bakin haure su kimanin 20,000 da ba sa tare da iyayensu a barikin sojojin Amurka, a cewar mai magana da yawun Pentagon din a ranar Alhamis. A wani bayani da Pentagon din ta bayar, Lieutenant Colonel Michael Andrews ya ce jami'ai daga ma'aikatan lafiya da kuma kula da al'umma sun ziyarci barikin sojoji har guda 3 a Texas da kuma guda 1 a Arkansas. Sakamakon buƙatar mazaunin wucin gadi da gwamnatin Trump ta yi na ajiye 'ya'yan bakin haure da suka shigo Amurka. Sharhin jaridun Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka. Daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana a kan na'ura.
Assalamu alaikum sashen Hausa Joyi America. Mai magana Alhaji Abubakar Muhammadu Lela. Yan majalisar Najeriya Buhari ya muku da kuka so. Sai mun gani kuna bana yi muna aiki. Tunda shekara cikin ta uku ake ba mu talaka aikin koyi. Don Allah ku bari Buhari ya yi aiki muna aiki. Mu ku bari kasar mu ta zauna lafiya. Nagode.
Assalamu alaikum Joyi Hausa, sunana Muhammad Sani da barana mu shigo local government Niger. Muna jinjina da jin daɗi bisa ga irin ziyarar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai a Bauchi na ɗan itila'i na jarabawa da Allah jarabce su na masifa. Mun yi farin ciki da irin kai komen da shugaban ƙasa ya yi da zuwa maganan na irin su bisa ga abin da ya sa musu ya jajanta musu har da ma banta sai da yin hawaye irin na shugaban ƙasa. To muna fatan shugaban ƙasa yadda kai nuna tsaye cikinsa da yin hawaye da mutanen da itila'i wanda Allah ya jarabce su mutanen Bauchi. To haka muke son shugaban ƙasa don Allah, don zakin Allah a wayo mutanen da suka tashi daga birnin Jari zuwa Kaduna. Wannan itila'i na mutane ma yana haddaban mutane, don a halin yanzu an kama wani bawan Allah wanda yake ma wallahi a gidansa ba dubu goma kuma ba yadda abin da ma da ake gidansa ba dubu da yana hannun waɗannan mutanen kuma an ce sai an ba da miliyan za a.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takeice kasar Turkiya ta ce za ta maka haraji kan kayakin da ke shigowa daga Amurka na dal Amurkar kusan biliyan 2 a matsayin martanin harajin da shugaba Donald Trump ya saka kan karafa da dalmar da ake shigo da su Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya gaya ma cibiyoyin gwamnati tarayya su saki hada iyalan bakin hauren da aka raba su bayan da suka shigo kasar ta kan iyakar Mexico ba bisa ka'ida ba. Shugaban Russia Vladimir Putin da takwaran aikinsa na Ukraine Petro Poroshenko sun tattauna kan batun aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara ta 2015 wadda ta kasa kawo ƙarshen tashin hankali a gabashin Ukraine a cewar jaridun ƙasar Russia. Putin ya bayyana damuwa kan ƙaruwar tashin hankali a Donbas da kuma farar hula da ke dada shiga uku saboda yawan hare-hare da sojojin Ukraine ke kaiwa a yankin a cewar fadar ta Kremlin. An ci mu yarjejeniyar tsagaita wuta a Minsk a watan Fabrairun shekara ta 2015 to amma fa tashin hankali na dada ci gaba a yankin inda mayakan bangarorin biyu suke ta saba ma yarjejeniyar tsagaita wuta kulle yomin. Bayan kwashe shekaru hudu ana tattaunawa da kuma wani cikas da ya haddasa mace-mace, kasar Philippines na gab da kafa wata doka wacce za ta bayar da yanci ma 'yan awarin musulmi.
Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi a daidai wannan lokaci, amma da misalin karfe hudu agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi wato uku kenan agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokan aikin mu Allah da wasu sabbin rahotanni. Idan ana so a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo, za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu mu da dinshi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ne gabatarwa, da Solomon Abo da ya haɗa shirin baki ɗinsa, sai injinanmu John Ellison. Muhammad Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.